صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو بيو غواتن رمضان hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara ta 1440 wanda yayi daidai da 7 ga watan Mei shekara ta 2019 miladiya. Muna ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma. Zamu tashi a fadin Allah subhanahu wa ta'ala a suratu ali imran zuyyina lin nasi hubbu shahawat. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله سبحانه وتعالى يجي أنك وتاوى متاني soye-soyen abubuwan sha'awa, abubuwan da suke watan sha'awa daga mata da ƴaƴaye da kuma tarin dukiyoyi na zinari da azurfa da dawakai sakakku da wato dabbobi na ni'ima wanda ake ci dabbobin gida da gonaki. Allah ya ce duka waɗannan kayan rayuwar duniya ne, kuma Allah subhanahu wa ta'ala makoma mai kyau yana wajensa. Wannan ayan tana magana akan nau'o'in mutane kamar yadda muka sani, tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi watan dan adam ya yi madaniya, akwai nau'o'in mutane aƙalla kashi huɗu a cikin al'umma. Akwai tabakan sarakuna, watan class din masu sarauta da dangoginsu da sirkansu da wanda suke tare da su dai. Akwai tabakar attajirai, watan class din masu hali, masu arziki, masu kuɗi, ƴan kasuwa. Akwai tabakan makiyaya, akwai tabakan manoma. Akwai tabaka ta huɗu galiban da sarran ɗan adam ta biyar, watan ƙari akan waɗannan da sarran ɗan adam ya samar, amma Allah subhanahu wa ta'ala bai ambace su a cikin nan ba don ba itibari da su, don asali shine rashin bautar da ɗan adam. Wato su ne tsabakan da aka bautar, wanda za a ce kamar tsabaka na bayi. Sayyidina Umar yana mace sta'abattumun nasa wa qad waladatu ummahatuhum ahraran. Ko da yake yanzu Bature ya cire tsarin bauta na mutum, amma duk da haka dai shi ma ya kirkiri wasu hanyoyi na bautar da mutane a irin nasa hanyoyi. To Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ayar ya lissafa mana dukkan abin da ɗan adam yakan so, zuciyarshi kan ta'allaka da shi gwargwadon tsabakan da yake. Kamar yadda muka sani, idan mutum yana cikin tsabakan saraki, mafi yawa abubuwan da suka fi sha'awa shine dawaki da abin da ya shafi dangin wannan. In yana tsabakan masu kuɗi, alqanatirul muqantara min adh-dhahabi wal fidda. Idan yana tsabakan makiyaya, ga sunan wal an'am. Idan yana tsabakan manoma, wal har, watan duk dai mutane ba su fita daga cikin ɗayan waɗannan a ƙa'ida, cikin abin da a ƙa'ida ɗan adam yake so. Malamai sun yi maganganu akan wane ne ya ƙawatawa mutanen da aka ce zuyyina, aka sa shi watan albina'u lil majhul. Wa ya ƙawatawa mutane waɗannan abubuwa? Shin Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ƙawata, ko a'a shaiɗan ne ya ƙawata? Wannan
sabani ne kawai a zahiri amma hakikan shi bai da wani tasiri idan ana nufi kawatawa a matsayin tazyin ne Allah ya sa su zama abubuwan burgewa abubuwan da rai yake maili zuwa gare su mun sani babu shakka Allah subhanahu wataala shi ya sa ran dan adam ya zama yana maili zuwa ga waɗannan abubuwa ba kuma illa bane saboda zaka ji wani waje ma Allah subhanahu wataala yana faɗi sifanta mu'minai da cewa su ne masu roƙon Allah subhanahu wataala ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ashe su ne masu addu'a ma suna ya Allah ka sanya daga zuri'anmu daga iyalanmu mu sami sanyin idaniyanmu ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbiba ilayya min dunyaku an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'ayni fi salati saboda haka idan ana nufin tazyin na ya zama ran dan adam yana maili zuwa ga waɗannan ba tare da ya karkace daga abin da Allah ya umurni da shi ba to wannan asali ne na Allah subhanahu wataala amma siyakin ayan yana nuna ba wannan tazyinin kadai ake magana ba ana nufin tazyini irin na tahayyiji na sanya watan tayar da sha'awa har a inda bai dace ba inda Allah subhanahu wataala bai yadda a sa ba da allakar da zuciya watan zuciya ta zama ta damfara da abu har yanda Allah subhanahu wataala bai umurni da shi ba Allah bai hana mutum kul man harrama zinatullahi Allah bai hana a sami kayan kawon duniya a mallaki abubuwan mallaka na waɗannan dukiyan ba amma kada zuciya ta ta'allaka da shi har ya zama ya shagaltar da mutum daga Allah subhanahu wataala ala kulli halin idan ana nufin tahiyyiji ne malamai suka ce to shedan ne to amma a hakika dai ko menene ma shedan kansa ba ya da ikon yin wani abu ba da yin Allah ba shi yasa muka ce sabani ne wanda yake kawai shakli amma a hakikanin sa ba wani wanda zai iya yin wani abu ba tare da Allah subhanahu wataala ya nufa ko ya kaddara ba an zayyana wa mutane san abubuwan da suke sha'awa na mata anan sha'awar mata ya danganta idan cikin halal ne to kamar yadda kuka sani mutane suna maili zuwa ga Allah subhanahu wataala ya sanya musu wannan sha'awa idan kuma cikin haram ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mata raktu ba'di fitnatan ashadda 'ala ar-rijali min an-nisa to Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa an sawwara ma an zayyana wa mutane san kawa na mata na sha'awa yana tashi wanda yawanci ana faɗi aka ce sha'awa bahimiya wato sha'awa kamar dabba amma malamai suka ce har sha'awan dabba ma yafi na dan adam control domin shi dabba yana sha'awan namijinsa yana sha'awan macensa ne dan ainihin dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya sanya mailin namiji zuwa ga mace shine istibqa'un nau'i wato dan tabbatar da wannan nau'in na dan adam ya zama ya ci gaba da samuwa sai aka sanya soyayya a tsakanin namiji da mace aka sa mashi maili zuwa gare ta aka sanya maili daga uba zuwa ga ɗansa saboda ya kula da ɗan ya tarbiyyance shi domin shi wacan ajiyar domin rayuwa ta ci gaba shi ma dan aka sa mashi nashi son zuwa ga nasa dan shi yasa kamar yadda muke yawan faɗi da alqur'ani ba inda zaka ji Allah subhanahu wataala yana ce ma iyaye su so ƴaƴansu ko su kula da ƴaƴansu sai dai su kare su daga wuta watan kada soyayyar su yasa su je wuta amma ƴaƴa su ake tuna wa iyaye saboda shi son da uba ga da Allah ya riga ya gina shi a cikin fitran wannan uba to haka shi ma maili zuwa ga mace din to kamar yadda muka ce mailin dabba shi akwai control domin mafi yawan dabbobi idan aka ce an sami ciki an sami juna biyu dabba ta dauki ciki to namijin ba zai ci gaba da zuwa wa macen ba a lokacin da take da ciki kamar dai ya gane cewa manufan alakar su shine istibqa'un nau'i da saboda an sami karuwa to shikenan zai nisance ta sabanin dan adam sannan a cikin dabba akwai wata kima wacce ita ma har yanzu ba ta a cikin dan adam duk da dan adam shine mafificin halittar Allah subhanahu wataala amma Allah subhanahu wataala ya sanya dabba shi yana kyautata wa ɗansa ba dalili shi yasa zaka ga kaza ko kaga kowace dabba dai tana kula da ɗanta a lokacin shayarwa za ta yaƙi da komai don kiyaye shi da ya wuce marhalan shayarwa ko ba ruwanta kuma ina ya shiga ta gama wajibinta dama ita wajibinta ta kula da shi ta tarbiyyance shi ya kai lokacin da zai iya tashi ya nema wa kansa da ya wuce lokacin da yake bukatuwa zuwa gare ta to ita ma ta sallame shi kenan sabanin dan adam shi dan adam yana kulawa da dan sa yana tarbiyyansa amma duk kokarin sa shi ma in yayi rauni wannan dan ya biya shi bashin abin da yayi masa wai in shi ma ya sami kansa a wani yanayi da yake bukatuwa zuwa ga wannan dan shi ma dan ya biya shi to kaga ko da yake dai da ba zai iya biyan iyaye abin da suka yi masa ba amma dai abin da ake nufi anan shine wato yana kulawa da shi amma baya watan har lokacin da ya wadatu shi kuma yana komawa yana kan bukatu zuwa ga wannan abin da yayi wa tarbiya sabanin dabba da shi baya komawa zuwa ga abin da ya tarbiyanta alakun da halin an sanya wa mutane sha'awan mataye da ƴaƴaye an kawata musu su wal qanatir al mutanfar Al-Qintar malamai sun ta maganganu akai amma dai asalin sa kamar yanda wani babban malamin tafsiri ya faɗi At-Tahir ibn Ashur kalma ce ta yaran ru abinda take nufi kawai shine wani awo ne na dinari 12,000 wato rizl dubu din rizl ɗaya kuma yana daidai da dinari 12 sura ke da daidai da dinari 12,000 shi ake ce ma qintar ko da yake malamai sun ta maganganu wasu ce qintar yana nufin dinari 1000 wasu ce a qintar yana nufin fatan bijimin sa idan aka cika shi da dinari aka auna aka cika shi shine qintar amma dai muhimmi in an ce qintar kawai yana nufin adadi mai yawa kwarai matuka na dukiya wanda ya kai akalla kaga in aka ce dinari ya kai 12,000 dukiyan yayi yawa matuka to kuma balle in ya zama al-qanatiril muqantar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa man qama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin wa man qama bi mi'atin kutiba min al-qanitina wa man qama bi alfin kutiba min al-muqantarina ko muqantirina wato mutumin da ya tashi yayi qiyamul layli da aya 10 a sallah kamar ya karanta al-qari'a ni aya 11 to ba za a rubuta cikin masu gafala ba wanda ya tashi yayi qiyamul layli da aya 100 kuma to za a rubuta shi cikin masu kaskantar da kai masu fuskantar da kansu zuwa ga Allah masu tsayuwa don Allah cikin ibada wanda ko ya iya tsayawa da aya 1000 yayi qiyamul layli da aya 1000 to shi yana cikin al-muqantirin ko wato waɗanda suka yawaita ƙwarai to saboda haka dai shi qintar yana nufin yawaitawa kawai wato yawaitawa mai yawa ƙwarai matuka wal qanatirul muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wato daga zinari da azurfa wal an'ami kuma an soyar da su san dabbobin kiwo wal harfi da gonaki shi yasa za a ga gasunan su ta kashe kawunan su yanzu ai ta fada ana yaki saboda kiwo da gona saboda Allah subhanahu wataala ya allaka zukatan mutane Allah ya tabbatar mana da aminci da kwanciyar hankali da waɗannan abubuwan a ko ina kuma wannan abu ne wanda yake a tsawon tarihi in ka lura ma tun ƴaƴan annabi Adamu na farko ko makiyayi da manomi ne kuma duk da dai sun yi fada a kauli mafi rinjaye akan aure ne amma dai an yi fada tsakanin makiyayi da manomi cikin su watlu alayhi annabi abnai adam bil haqqi qarraba qurbanan fatuqbila min ahdihi ma walam yataqabbal min al-akhari qala al-aqtu lanna qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin zuwa karshe to Allah subhanahu wataala ya sanya soyayyen waɗannan abubuwan a cikin zukatan mutane Allah ya ce amma duka wannan kawai mata'ul hayatid dunya ne abubuwa ne na soye-soyen rai na kawon rayuwar duniya kuma Allah subhanahu wataala makoma mai kyau yana wajensa na'am
ulauna bikum bi khayrin zalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فيها وأزواج خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الله سبحانه وتعالى يتكتشي يا رسول الله فنا باكو لابارن أبين كيفو أنن الخيري با للذين اتقوا عند ربهم ولن تسكت توران الله أوجن الله وجن أبين جدنسي يا تانا دمس جنات تجري من تحتها الأنهار ya tanadan musu wasu watan lambuna ko wasu aljanna wata wasu bayan wasu wadanda koramu ke gudana a karkashin su wa azwajul mutahhar kuma ya tanadan musu mataye tsarkaka wa ridwanun minallah kuma Allah subhanahu wataala ya tanadan musu yarda daga wajensa wallahu basirun bil ibad. Allah subhanahu wataala yana kallon bayi ya san abin da kowa ke aikatawa. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum. Wato Allah subhanahu wataala yace waɗannan abubuwan da zukatanmu ke ta'allaka da su to Allah yana da abin da yafi su ga wanda yake tsoron Allah. Allah ya tanadan musu a ciki in muka kula abubuwan da aka ambata. A can ayan an ambaci wal khailil musawwama ko watan da dawaki an aka ce al musawwama su ne waɗanda aka ko dai yi wa alamuma wanda aka yi masu alamuma malamai suka ce kamar ana nufin kamar brand kenan a ce yanzu wannan motan wannan brand din kawai saboda brand ko wani abu dai ko wata waya ko wani gida ko wani abuwan agogo ko wani abu dai wani brand to Allah subhanahu wataala a wancan ayan ya ambaci waɗannan abubuwan gaba daya su yina linnasi hukku shawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf. To a wannan ayan da yazo sai ya ambaci na farko da na ƙarshe kawai ko qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lil ladina taqaw inda rabbihim jannatun jannatun alharsi ko tajri min tahtiha alanhar wa azwajun annisa. Saboda duk sauran ni'imomin da ke cikin aya ni'imoma ne ba ni'imoma ba amma ba ni'imoma ne mubashira ni'imoma ne wanda dan adam ke bukatan su dan wani abu kamar yadda muka bayani a karatun jiya ko zina linnasi hukku shawati minan nisa'i wal banin da ana bukatan shi dan wani abu ko kamar yadda muka ce wal qanatirul muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati an ce akwai wani mai kudi kwarai a Birtaniya a baya can da aka iya kuskure ya kulla kansa gashi ne attajiri kwarai kuma yana cikin zinari mare iyaka amma ya kulla kansa a cikin ɗakin da yake aje dukiyansa aka rasa kofa kuma ba wayan da zai kira mutane daga waje saboda haka sai gashi duk da wannan alqanatirul muqantara da yake ciki na zinari amma haka ya mutu da yunwa saboda na waje ba su ji shi ba ba a san yana ciki ba haka dai har mutuwa yazo ya sa riske shi ya mutu an ce kafin ya mutu ya rubuta da jininsa cewa ga mutum wanda ya fi kowa kudi a duniya zai mutu yana neman ɓaɓɓallen bread da zai ci ya rasa kuma yana cikin kudin amma gashi zai bar duniya a haka ba yanda zai to ala kulli halin kaga shi ma ba rizqi ne mubashir ba arziki ne mubashir wal qanatirul muqantara min adh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwama shi ma su ma da wakan nan ba rizqi ne mubashir ba za a hausu ne dan biyan bukata a ka'ida dai a ka'ida wal an'am su ma dabbobi rizq ne na'am amma kuma su ma sai an sarrafa su suke zama abinci wal harf kaga a wancan aya sai Allah subhanahu wataala ya ce al harf anan sai ya ce jannat domin a bambanta mana shi al harf shine noma da juya kasa wato
shi kaga abin da yake da alaka da wahalar ne watan janibin wahalar ne shi ko jannat lambu ne wanda yana cike da ƴaƴan markayen marmari mabambanta mutum daga inda yake ma zai sa hannu ya dauki abin da yake so saboda kaga shi sai aka cire janibin wahalar saboda aljanna ne can a duniya sai aka fadi janibin wahalar saboda hars ne sai aka ce wal har su ma a nan a mata a can ayan sai aka ce zuyina linnasi hukku shawati minan nisa'i minan nisa'i sai aka ce mata a nan kuma sai aka ce azwajul mutahhara mataye tsarkaka kuma ba daya ba wanda za su so a yi kishiya su gane fitra ce ta dan adam shi haka Allah subhanahu wataala ya halice shi in aka bashi abu guda daya ko da yaushe guda daya to dole zai zo wani lokaci da zai ji wannan dayan ya fitar shi baya sha'awansa amma idan Allah subhanahu wataala ya nawwa masa sai a wancan ayat sai aka ce nisa annas annisa watan kaman dai mutum kowa da daidai amma anan sai aka ce azwaj domin duk in ka ji azwaj to ana nufin abin da aka bada double double abin da aka bada double shine azwaj sai misali za ka ga idon ka zauji ne ko hannayenka zauji duk abin da yake mutum yana da double to kuma sai Allah bai ce wa zaujin ba sai ya ce wa azwaj watan zai ta baka su a double double ba daya ba kowanne za a baka ba guda dayansa ba kuma bambancin su da na duniya waɗannan mutahhara ne tsarkaka ne ba su al'ada ba wani kazanta da yake faruwa da su ba sai sun yi wanka ba za ka ga tsaftan su ba watan duk wani kazanta dai da yake tattare da mata yayi a duniya wanda yake kuma halitta ne na Allah subhanahu wataala Allah ya halicce su a haka saboda wato a bambanta na lahira da na duniya to Allah subhanahu wataala ya tsarkake waɗancan daga shi sai ya ce wa azwajul mutahhara da mata yayi tsarkaka waridwanu minallah Allah subhanahu wataala sai ya kara mana da abinda yake mafi daukaka a wajensa shine yardansa watan akwai wanda shi inda dan dadin aljanna ne abincin aljanna da sauransu shi bai ishe shi ba da dadin matayen aljanna da duka shi ba su ishe shi ba inda dan su ne domin shi dadi kala biyu ne har abada akwai dadi maddi watan material dadi material akwai dadi ruhi kaman a ce spiritual dadi na rai na zuciya to kowanne kuma dadi ne idan mutum wanda yake ciki wani bawan Allah salihi yana fadi cewa da sarakuna sun san shi talaka ne yana cikin talauci ba yi da komai almajiri amma yana jin dadi na zuciya na sanin Allah subhanahu wataala da kasancewa tare da Allah subhanahu wataala da yardan Allah subhanahu wataala yake cewa da sarakuna sun san dadin abin da muke ciki da makami za su yake mu wato yana nufin da masu abin duniya sun san dadin da muke ciki da makami za su yake mu don su kwace wannan dadin da mu muke ciki saboda haka duk dadin da kake ciki na madda na material idan Allah subhanahu wataala bai hada maka da spiritual ba da dadi na zuciya ba na ruhi ba har yanzu dadin ka takaitacce ne shi yasa a can Allah subhanahu wataala yake gaya mana wa'adallahu almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatin fi jannati adn wa ridwanun min Allah akbar wa dhalika huwa al-fawzul 'azim وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ الله باين يا جيرا من أبوبوان يتانا دو مؤمني جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة دي أن جيرا ودنا يا الله يتي ورضوان من الله أكبر أما يردن الله دي ياتي ودنا يردن الله الجنة يردن الله to ita ma tana ne akwai aljanna ta yardan Allah wanda su ma abutanta duk wanda yake aljanna ya sami yardan Allah amma akwai wata aljanna da ita ba maganan dadin matan aljanna da dadin abincin aljanna da dadin sanyi da ni'imomin aljanna a'a maganan shuhudin Allah ake yi dadin ganin Allah kawai ya dauke hankalin su daga dadin komai da komai shine zaka ji malamai suke cewa abinda yake nuni zuwa ga ayan suratul kafi kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju ba ce aljannata ba ba ce na'imal jannati ba ta ce liqa rabbi فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه واتكرم واندا سو سنة چن سنة چكين دادن غانا وادا الله فوانن شيني مفي جرمن دادن الجنة أنت شيني الجنة الليون واندا الله سبحانه وتعالى يفدي كلا إن كتاب الأبرار لفي الليين وما أدراك ما الليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون سنة كم أواتن كتي قد عجينا سروتا كوشم فئونك سيتا سنة دوبا زواج الله سبحانه وتعالى على الأرائك ينظرون to wannan aljannar ta duba zuwa ga Allah ita ce madaukakiya ita ce aljannar yaddan Allah subhanahu wa ta'ala wanda zababbu a cikin bayin Allah ba su takaitu akan dadin ni'imomin aljanna wannan wato ni'imomin ana ma da duk da girman su a wajen Allah da kasancewa daga Allah suke da yanda suke da girma to amma duk da haka su sun ta'allaka da dadi na ma'ana kuma ko a duniya yanzu zaka ga wannan kamar yanda muka ce zaka haka Allah yake raba ni'imomin sa kaga wani yana cikin ina yawan bada kissan sarki ko wanda ya ga almajiri yana bacci a kasuwa yace subhana muqassimul arzak yace kai lalle Allah da yake raban arziki ya daukaka mu gashi duk ni'imomin duniya Allah ya tara mana amma ba ma iya bacci shi kuma gashi almajiri a kasuwa yana bacci cikin jin dadi da ni'ima to wannan yana daga cikin watan rahmar Allah subhanahu wataala da yanda yake kasan ni'imomi tsakanin bayinsa to amma da yawa ba su san wannan ba sai kullun dan adam yana shagala da abin da shi baya da shi sai ga cewa wanda bayi da shi shine kadai ni'ima to ala kulli halin wanda Allah subhanahu wataala ya hada wa wannan ni'imomin madda da ni'imomin ruhi to babu shakka shine mafi girman ni'ima kuma za su hadu a mafi cikan haduwan su ne kadai ranan lahira ga wadanda Allah subhanahu wataala ya yi wa arzikin aljanna Allah ya sa muna cikin su kul a'udhu bikum bi khairin min zalikum alladhina taqaw inda rabbihim jannatun watan alladhina taqaw ani wanda suka ji tsoron Allah suka sa iyaka tsakanin su da abubuwan da Allah baya su suka sa iyaka tsakanin su da abubuwan da Allah bai yarda da su ba suka sa iyaka daga mataye daga dukiyoyi basu sa kansu su basu je sun saka kansu cikin matayen da Allah bai halatta musu ba basu je sun nemi dukiyen da Allah subhanahu wataala bai halatta musu ba to lillazina taqawle duk wanda suka ji tsoron Allah suka yi ma kansu iyaka suka ki wani abu wanda yake a nan duniya Allah ya hana su aikatawa suna da ikon fadawa zuwa gare shi amma ba su fada mashi ba suka ji tsoron Allah to Allah ya tada don musu wancan na lahira jannatin tajrimi ta jala na haru azwatun mutahhara wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad Allah subhanahu wa ta'ala ya san kowanne bawa ya san abin da yake so ya san masu neman aljanna da dadin ta za a ba su ya san masu neman shuhudin Allah da ridwanun min Allah akbaru su ma za a ba su kowa dai gurgurdan abin da ya dace da shi Allah kuma ya san abin da yasa kowa yake bautan sa
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار suwanene wadannan wanda Allah ya tana dawwa wadannan ni'imoma jannatin tajrimi ta jala nahru wa azwajul mutahhara wa ridwanu min Allah yace sune wadanda suke cewa rabbana innana amana ya ubangijinmu lallai mu mun yi imani faghfir lana dhunubana ka yafe mana zunubanmu wa qina azaban nar kuma kai mana iyaka kai mana katanga daga azaban wuta nan wajen in muka kula Allah subhanahu wataala duk lokacin da bawa zai roke shi in ka kula zaka kana magana ne kai da Allah babu shamaki rabbana atina fid dunya hasanatan rabbana innana amanna faghfir lana wannan abin da ake nema ana son kai istisharin sa watan ka sashi a cikin jinka a cikin jikinka cewa duk lokacin da kake roƙon Allah har a lokacin da ka saba masa kake neman gafaransa to ka rika jin cewa ba wani shamaki tsakaninka da Allah kai da shi ne kake magana da shi don ga nan Allah subhanahu wataala kuma tunda kazo kana addu'a shi yasa wata rana wani bawan Allah salihi waliyi al-imamu shabli ko daidai daga cikin waliyai ya almajirinta ya tafi aikin haji sai yake tambayin shi yaya aikin haji sai yake ce mashi ai aikin haji da cikin bayani sai yake tambayin shi to da kaje kana cewa labbaik allahumma labbaik shin ka ji kiran ne na Allah sai kana cewa labbaik da kaje cewa Allah na amsa na ji na amsa maka ka ji kiran ne kuma ka kana gani ne da wani me yasa kake magana kai da Allah ba a tali ka ji kiran nashi ba to abin da ake nema idan ma baka iya ba kamar yadda sayyidina Umar yake cewa illam ajin buka an ta baka ito in baka iya istisharin hudurin Allah anta abudallahi ka annaka tarahu in baka kai wannan muqami ka rika bauta ga Allah kai ka ce kana kallon sa ne kana roƙon shi gafara kai ka ce kana kallon sa ne idan ba za ka iya ba to kai istisharin cewon shi yana kallon ka a kalla karka gaza wannan to shine abin da ake nufi da duk addu'a za ka ga bawa yana fuskantar da shi kai tsaye zuwa ga Allah subhanahu wataala alladhi ne kunu rabbana innana amana ya ubangiji mun yi imani a duk da an ce imani anan amma sai iya nufin ana nufin musulunci ne domin suna zuwa kowanne yana zuwa da ma'anan kowanne kamar yanda ya zo a hadisin wafdu abdul qais ko wanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in ko amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in amarahum bil imani billahi wahda qala atadruna mal imanu billahi wahda qalu allah wa rasulu alam qala shahadatu allah ilaha illa allah wa iqamus salati ya fadi abubuwan da a hadisin jibrilu aka kira su da islam ko to saboda haka sai muka gane cewa ashe al-iman zai iya zuwa da ma'anan al-islam saboda haka nan amanna suna nufin dai sun musulunta sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala faghfir lana dhunuba ka yafi mana zunubanmu abinda ake nema a bawa daga farko shine neman gafara a ƙarshe ma kuma neman gafara yadda zamu ga ayin da zata biyo wannan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina wal-mustaghfirina nan an ce faghfir lana dhunubana can kuma an ce wal-mustaghfirina bil-ashar watan dai kullun bawa ya zama cikin neman gafaran Allah subhanahu wataala kada ya tira rai akan rahmar Allah subhanahu wataala farkon sa ya zama neman gafaran Allah subhanahu wataala ƙarshen sa ya zama neman gafaran Allah subhanahu wataala lokacin da yake cikin laifi ya zama yana neman gafaran Allah lokacin da yayi biyayya ma ya zama yana neman gafaran Allah domin shi kanshi ganin kansa cewa yayi biyayya shi kansa wani abu ne da bawa yake neman ya nemi gafaran Allah akai domin rahmar Allah ce ta lullube shi kuma komai ne wallahi kun mutu ya zo a hadisi ingantacce mauqufan ko da yake arwa yace shi marfu'an da wasu malamai sun ce da inganta ba marfu'an amma ya inganta mauqufan daga sayyidina abdullahi ibn abbas la saghirata ma'a israrin wala kabirata ma'a istighfarin watan ko la saghirata ma'a israrin wala kabirata ma'a istighfarin komin kankantar laifi yanda kake ganin sa laifi kankarami to abu biyu yana mai da shi babba shi kanshi wannan ganin laifin a matsayin karami ai wannan karamin laifi ne bari in yi kawai wannan kadai ya mai da karamin laifi babban laifi abu na biyu dawama a cikin shi ba fashi kullum shikenan mutum ya zama ya cuɗanye da wannan laifin har ya zama mashi jiki ya zama mashi jini da tsoka ba zai iya bari ba to wannan karamin laifin da duk da muna ganin shi karami ya zama babba saboda cuɗanyen mutum da kasa dainawansa da wannan laifin saboda haka la saghirata ma'al isra kada ka dauka cewa wannan karamin laifi ne dan haka bari in tai ai karami ne da yawa sai ka tuce a ce ai ni kaza kawai nake yi ba ma na kaza akwai mutane masu yin kaza to wallahi sai kai mamaki wannan da kake gani ne yin kaza din da kake ganin nashi laifin babban laifi sai ya riga ka shiga aljanna ranar tashin kiyama don shi kila yana ganin laifinsa babba ne yana ta kuka ga Allah subhanahu wataala Allah ya yafe masa sai Allah ya yafe masa saboda la kabirata ma'al istighfar komin girman laifi kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ba wani laifi da Allah subhanahu wataala ba zai iya yafewa ba komin girman sa sai Allah subhanahu wataala ya yafe masa nasa din kai kuma da kake ganin naka karami kana jin karami ne Allah subhanahu wataala yayi maka wani al-makrul khafi ganin sa karami ya hana ka neman gafaran Allah a ciki ko saboda ai yana jin cewa ai wannan ba wani laifi bane dan haka ba zai mai da hankali ya istighfari ba sannan kuma ganin sa karami ya hana shi ya daina yana jin ai karamin laifi ne ba wani abu bane wannan to sai ya zama bai yi istighfari daga karamin ba bai kuma daina ba sai ya zama la sagirata ma al-isra mawaki al-imam al-busiri Allah ya kara masa rahma yana fadi ya nafsu la taqnati min zillatin ko zallatin azumat innal kaba'ira fil isbufrani kallaman ko la'alla rahmat rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabi al-isyani fil qasami yace ya ke rai kada ki cira rai saboda wai wani zamewan kafanki wanda ya girma wani saban Allah da kikai wanda ya girma saboda komin girman laifi in Allah ya zo daga so ya yafi to wannan laifin sai ya zama kamar lamun da Allah ya ce alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamun sai ya zama kamar lamun irin kananan laifukan nan wanda ba a kulawa da su idan Allah ya so ya yafi ana cewa Allah ya so ya yafe ma har inda aka yi laifin sai Allah ya mantar an yi laifin ba su za su zo su sheda ba da gaɓoɓin da duk wajen da aka yi da abin da aka yi duk Allah sai ya mantar da su ya ce la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha mai yuyuwa ne rahmar Allah subhanahu wata'ala lokacin da yake rabar rahman ya zama yana rabar rahman ne gurgurdan laifin mutum idan mutum yana da babban laifi sai a bashi babban rahama in yana da karamin laifi a cikin rahman Allah ba karami amma karami nisbiyan ko karami nisbiyan sai a bashi karamin rahama gurgurdan kankantar laifinsa yace bai yiwa ne Allah ya haka saboda haka shi Allah subhanahu wataala babu kabira a wajensa in an nemi gafararsa kada a cire rai daga neman gafaran Allah subhanahu wataala kada a cire rai daga rahmar Allah subhanahu wataala Allah mai gafara ne kuma ka sani cewa komin yanda kake cikin biyayya ga Allah subhanahu wataala har wannan biyayyan naka a cikin sa kana neman gafaran Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine shugaban bayin Allah shugaban makusanta Allah subhanahu wataala amma yace wa inni la astaghfirullahi fi yawmi 70 marratan 70 marratan din nan nashi sallallahu alaihi wasallam ba irin fa yanda muke yi ba mu zauna muna astaghfirullahi astaghfirullahi har 70 ko 100 duk motsi ka dan sallallahu alaihi wasallam duk abu ka dan minti 1 biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce astaghfirullah minti 1 biyu zai ce astaghfirullah abu ka dan zai ce astaghfirullah watan tsawon ranan sa gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam kowanne abu ka dan yana cikin istighfari kuma shine fa wanda ya tura laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara imma da da laifi balle babu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to saboda haka koyaya mutum yake ba zai wadatu daga neman gafaran Allah ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayoyin aka fara da neman gafara allazina yaqulu rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana ka yafi mana dhunubanmu wa qina adhaban nar kuma kai mana katanga daga azaban wuta na'am
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الله سبحانه وتعالى يقول لنا متانا سوني ما سهقوري الصابرين والصادقين ما سكا سكيا دا ما سكا سكيا والقانتين da masu kyautata kankantar da kai cikin fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala walmunfiqin da masu ciyarwa dan Allah walmustaghfirin bil ashar da masu neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin suhur wato lokacin da dare kashi na ukun sa din nan ya shiga talatainin dare ko sulusul lailil akhir lokacin sahur gab da lokacin fitowar alfijir as-sabiri masu hakuri hakuri anan kala biyu hakuri daga sabon Allah subhanahu wa ta'ala suna hakuri daga sabawa Allah ba sabawa Allah suna hakuri as-sabirina 'ala at-ta'a, masu hakuri cikin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, suna hakuri cikin biyayya, su dage ci gaba da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Masu hakuri akan cutarwan bayi, masu hakuri akan jarabawan Allah subhanahu wa ta'ala, domin Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi wa bayi jarabawa wasu da hakuri, wato a sa su a jarabce su da rashin wata ni'ima domin a gwada hakurinsu, gwargwadon hakurinsu. Shi yasa wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kokenta, mu kula da darasin da ke ciki. Farfadiya take yi, ba ta da lafiya, tana farfadiya, tana ciwon farfadiya. Sai ce, ya Rasulullahi, ayi min addu'a in daina farfadiya, saboda in nayi farfadiya kuma al'aura na kan buɗe, ni kuma mace ina jin kunya, in na farfado daga baya na sami kaina a halin da nake ciki ina jin damuwa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ki yi hakuri, ni kuma in baki garantin aljanna saboda hakurinki da wannan ciwon. Ciwo ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya addu'a Allah ya yaye mata, amma sai ya ce, ki yi hakuri da ciwon duk da haka, saboda wani hikima, wata hikimar Allah ne. Allah subhanahu wataala ya jarabce ki da wannan ciwon don ya zama dalilin yardansa, dalilin wani matsayi gare ki a ranar gobe kiyama wajen Allah. Ya ce, ki yi hakuri, ki hakura da ciwon, ki zauna da shi, ni kuma zan maki zamanin aljanna gobe kiyama. Ta ce, ya Rasulullahi, to na yi hakuri, amma ya Rasulullahi, ciwon na ɗauka, zan ci gaba da hakuri da shi, amma kar al'aura na ya riƙa buɗewa. Ya ce, to shikenan, al'auran ki ba zai riƙa buɗewa ba, amma ki je ki ci gaba da farfaɗiyan. Saboda haka mutane da yawa suna ɗaukan ma'aunin kusanci da Allah rashin jarabobin rayuwa. Wannan akasi ne tamaman. Jarabawar rayuwa sau da yawa ma alama ne na kusanci da Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, annabawa su ne wanda Allah ya fi bala'anta ko ya fi jarabta. Thumma al-amthalu fal-amthal, watan manyan zababbun bayin Allah, annabawansa, manzanninsa, su Allah ya fi majarabawa. Daga nan kuma sai gwargwadon kusancin mutane da Allah subhanahu wa ta'ala. Ga yanan mun gani, afa asibtum am hasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanu, an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanu. Saboda haka kada ka ɗauka jarabawan Allah subhanahu wa ta'ala ka rasa aiki, ka rasa masoya, gobara ya tashi a gidanka, jarabawa kala kala dai. Ya kamata ka san cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana wa bayi jarabawa ne gwargwadon imaninsu, bayi makusanta na Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka ko kaɗan ni'imar duniya ba alama ce ta yardan Allah ba, rasa shi ba alama ce ta sukut, ta fushin Allah ba, kamar yadda kuma ni'iman ba alama ta fushin Allah ba, alama ne na fushin Allah ba, rasawan kuma ba alama ne na yardan Allah ba. Zai yi Allah ya ba mutum ni'ima ya yarda da shi, zai yi Allah ya salbin ni'ima ya kwace ni'iman don ƙara yarda da bawa, zai yi Allah ya bai wa bawa ni'ima bai yarda da shi ba, zai yi Allah ya salbin ni'ima bai yarda da bawa. Ta haka kuskure ne yadda muke kallon abubuwa, cewa da mun ga mutum cikin wata ni'ima ta duniya muna ganin wani alama ne na yardan Allah, ba irin jarabawan da Allah ba zai iya zaɓaɓɓun bayinsa. Mun ga waliyan Allah zaɓaɓɓu cikin bayin Allah wanda aka yi musula da su a rayuwarsu, ko aka shahadantar da su ta hanyar datsa namansu ɗai-ɗai-ɗai irin su Zaid ibn Dathina, Allah ya ƙara masa yarda. Ko Ubay ibn Adiy, ko wannan su irin su Habib ibn Zaid, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu girma. Saboda haka dai ala kulli halin abin duniya da rashin sa duka dai ba ma'aunai bane. Idan Allah subhanahu wataala shi yasa Sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda yake cewa, da haƙuri da godiya dawaki ne guda biyu, kowanne Allah subhanahu wataala ya ɗaura ni kawai sai ce Allah ya bamu ikon cin jarabawa, Allah ya bamu iko. Was-sadiqin, da masu gaskiya tare da Allah subhanahu wataala, masu gaskiya tare da bayin Allah subhanahu wataala, masu gaskiya cikin kawunansu, masu gaskiya tare da bayin Allah. Walƙaniti, da masu kyautata fuskantar Allah cikin ibada. Wato an ce al-qunut shi ne ƙasƙantar da kai tare da Allah subhanahu wa ta'ala da kyautata fuskantar Allah. cikin ibada to irin mutanen da suke da kunuti suke kyautata fuskantar Allah suke kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala wal munfiqin da masu ciyarwa masu bayarwa dan Allah daga cikin abin da suke da shi suna bayarwa bayar wannan makami makami akwai wanda duk abin da Allah ya bashi ma zai bayar makamin sa ya kai ne duk abin da Allah ya bashi zai bayar kamar sayyidina Abubakar ko Allah ya kara masa yarda mai bada duk abin da ya mallaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me ka bar wa iyalinka yace na bar musu Allah da kai ya rasulullah akwai wanda zai raba abin da Allah ya bashi ya bada rabi irin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke tambaye shi me ka bar wa iyali yace na bar musu daidai wannan akwai wanda zai bada wani abu daga cikin abin da Allah ya bashi watan bayan ya bada zakka kuma ya kara da wani abu amma ba zai iya rabawa ya bada rabi shi ma Allah ya saka masa da alkhairi akwai wanda a'a shi wajibin da Allah ya daura masa ne kadai yake fitarwa saboda ya tsaya daidai laysa fil mali haqqun siwa zakat shi ma Allah ya karba masa kowa gurgurdan matsayinsa kuma kowa mai infaki ne a cikin su amma ana son idan ba infaki na wajibi bane to kar a tallata shi azama kuma kada a bari har sai mabukaci ya kasa hakuri ya zo nema in ana da yanda za a isar masa kafin ya nema ba tare da an tallata ba in ba na farilla bane in na farilla ne ana so a sani idan fitarwa abu na farilla ne kamar yanda muka sani kullum muke faɗi duk ibada ta farilla ana son sanin ta amma in dai ba na farilla bane mun dai san hadisin sab'atun yuzilluhumullahu ko yuzilluhu yawma la zilla illa zilluhu al-imam al-adil wa shabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'atuhu ra'atun dhatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat aynahu saboda haka idan zaka bayar hatta la ta'lama shimaluka ma la hatta la ta'lama ba la ta'lamu ba idan har hagunka bai san abin da daman kake bayarwa ba to wannan shine abin da aka fi so a kyautata bayarwa kuma a kirkira hanyoyi mabambanta wadanda ba wai dole shikenan bayarwa sai dai kullum mu dinga ba mutane kutu yaubi akwai hanyoyi mabambanta da za a iya kirkira na taimaka wa mutane da karfafan su to a kirkiri mabambantan hanyoyi da za a taimake su wal munfiqina wal mustakthirina bil ashar da masu neman gafaran Allah subhanahu wataala lokacin sahur abinda yasa aka ce lokacin sahur shine lokacin da mafi yawan mutane ba su iya matsa idon su wato ba su iya maganin baccin idon su ana son shimfida a wannan lokacin to wanda zai iya tashi ya ibada ga Allah subhanahu wataala a wannan lokacin to zababbe ne na musamman a cikin bayin Allah subhanahu wataala wal mustakfirina bil ashar sannan kari kuma akan wannan mun sani lokaci ne wanda Allah subhanahu wataala ya gaya mana wannan yanzilullahu ila sama'id dunya hina yantasiful layl ko fi sulusil layl al awwal ko wani lafazin fi sulusil layl al akhir wato lokaci ne da rahamar Allah yake saukowa zuwa ga mutane Allah duk da hadisi ya ce Allah na saukowa to amma kullum muna fahimtar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganar Allah yanda ya dace cikin Allah subhanahu wataala yanda ya dace da buwayar Allah subhanahu wataala da kadaitansa da tsarkakansa saboda haka Allah subhanahu wataala yana sauke rahmarsa yana magabata kamar yadda muke yawan faɗi in aka kawo wannan irin waɗannan hadisan zamani ne ya zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su akan fitra suke rayuwa dan suka ji yanzilullahu ila sama'id dunya su ba tsayawa suke yi jayayya yaya Allah yake nuzul ba a'a kara dagewa suke yi su tashi a wannan lokacin da ibada kawai sun gane wannan lokaci ne na musamman da ake son kara himman ibada mu kuma yanzu sai mu sha bacci da daddare har a kira sallan asuba mu tashi bayan gari ya waye ko mu fara gardama a yaya Allah yake sauka to kaga wannan kaucewa fitra ne in zamu tsaya a fitra shine wannan lokacin tunda an gaya mana lokacin ne na karban ibada mu ƙara kokarin ibadan a wannan lokacin ba mu koma jayayyen yaya nuzul din yake ba wanda wannan ba zai amfane mu da komai ba kuma Allah subhanahu wataala ba zai tambaye mu akan shi ba Allah ubangiji ya taimake mu akwai tambayoyi saboda haka zamu hakura haka nan mu amsa abin da ya samu na tambayoyi insha Allah ina sauraron ne tambayoyin suna yawa kwarai a wannan ragowar tambayoyin jiya ne yana cewa mutum zai iya ba ɗan uwansa mata amma ba iyayen su ɗaya ba zai iya ba su zakka ai ko iyayen su ɗaya ma zai iya ba su balle wanda ba iyayen su ɗaya ko iyayen su ɗaya ma zai iya ba su matukan su mabukata ne shi mai arziki ne shi zakka duk wanda ciyar da shi bai zama wajibi akan ka ba zaka ba shi zakka to kaga ciyar da ɗan uwa bai zama wajibi akan ka ba matukan suna da mazansu suna da haka masu ciyar da su wanda Allah ya daura wa ciyar da su sai dai idan duk an rasa kowa da kowa sun dawo karkashin ka kai ne wanda kuma Allah ya daura wa ciyar da su to anan kuma ba za ka ba su zakka ba saboda suna cikin waɗanda kake ciyarwa ko da yake tunda ba ciyarwan ba na dole bane shi ma har yanzu suna ganin zaka ba su din dai wallahi alam ala kulli halin duk wanda ciyarwa bai zama wajibi akai ba za a iya ba shi zakka ciyar sa su malamai su ga har dan mutum ma na cikin shi zai iya ba shi zakka idan ya fita daga cikin ciyarwansa ya girma ya zama magidanci kuma ya matalauci amma shi yana da arziki uba to kaga tunda ciyar da shi ba dole bane a kansa to anan zai bashi zakka wanda ba hanyar da za a bashi zakka kadai a ijma'in malamai ita ce mahaifiya saboda mahaifiya babu hanyar da ciyar da ita zai sauka akan mutum babu wannan hanya amma da ciyar da shi zai iya sauka mahaifi ma ciyar da shi zai iya sauka misalin da suke bayarwa shine idan ya zo misali mahaifin ya je yana da mata hudu kuma ya je yana ta rigiman kasuwanci da wasu rigingimin rayuwa ya tattara bashi yayi masa yawa kuma matansa hudu banda mahaifiyarka kuma mahaifiyarka ba ta cikin matan misali to kaga wajibinka anan a kansa shine ka ciyar da shi da shi da mata daya shine wajibin ka ciyar da shi da iyali daya amma ragowar matansa uku da basun sukan da yaje ya ci da abubuwan da yayi na rayuwa to idan ka so kace sai a cikin zakka zaka bashi ya biya a ganin wasu malamai babu komai ala kulli halin da ciyar da yar uwa babu ba yar uwa zakka babu komai amma dai kada ya zama dulatan bainal aghniyai kada a koma da kewayawa da zakkan cikin gida a dan fita da shi cikin mabukata su shige cikin mazumunta wanda suna da haƙƙi kuma su ma mazumunta a faqala li khamsatun qala fa li zawi rahim wannan yana magana mutumin da yake yawan fitar da mazi idan haka ya faru da shi a Ramadan ba da gangar ba da zai yi magana da mace namiji biyu zai iya yin fitarwa to yana tambayin hukuncin wani mazhabin malikiya akwai kauli biyu a cikin wannan matsalar mafi yawan malamai sun tafi akan cewa maziyi baya karya azumi amma imam malik ya bambanta akan wanda aka yi ta hanyar istidaman nazra ko tunani mutum ya dage yana ta tunanin mace ko wani abin sha'awa ko kallon wani fim Allah ya kare mu mare kyau ko kallon wata da ido ko tunaninta da kwakwalwa har ya haifar da maziyin to wannan zai rama azumi ɗaya amma idan ya zama ba haka ba to babu komai din ya zama kaman kallo ne wanda shari'a bata hana ba ko wani dai yanayi ne wanda shari'a bata hana ba to shikenan ba zai rama azumi ba akan wannan ya ce menene matsayin musulunci akan shan ruwa a tsaye ya zo a hadisin muslim cewa kada ɗayan ku sha ruwa a tsaye idan kuma ya sha ya amayar da shi amma ya zo har yanzu kuma a wani hadisi na Abdullahi ibn Abbas ko cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranan fatu makkata ya zo an bashi ruwan zamzam ya sha a tsaye saboda haka malamai suka ce wancan hani ne tanzihi kawai ba wai yana nufin cewa kwata-kwata an hana idan a cikin lalura ko da wani dalili ba tunda an fi son ya zama in za a sha ruwa ko za a ci abinci ya zama a zaune amma in ya kama wani dalili ya sa aka sha din to babu laifi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha a tsaye din a ruwan zamzam hadisin Abdullahi ibn Abbas mutum ne ya saki matarsa saki ɗaya sai ta yi aure ta fito ya sake aurenta wannan sakin na cikin lissafin saki uku kwarai yana ciki in ya ƙara sakinta ya ƙara sakinta ba za a yi aure ba sai ta hatta tafiya zo Janzairar yana da bambanci idan saki uku ne in ta je ta aure ta fito to shikenan ya rusa wannan saki na akai sabon aure ya zama sabon aure amma in yi mata saki biyu sai ta je ta yi aure sai ta dawo gidansa to in ya ƙara mata saki ɗaya shikenan ya zama saki akan wancan saki biyu na'am naga ana ta kallo na mamaki shi yasa na kawar da kai ina hukuncin zakan abubuwa kaman duwatsu masu tsada da mutum ya saya watan kamar yadda muka sani dai dinari da azurfa wanda aka siye su a matsayin kayan kasuwanci to za a yi zakan su amma wanda suka halatta ga mutum kaman mata kenan suka siye su a matsayin kayan kwalliya to a wajen malaman malikiya babu zakka a kansu amma wasu malaman sun tafi akan cewa akwai zakka hujjan da suke dogara da shi hadisin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata tana zakan wannan abin hannun nata tace ba ta yi yace tana son Allah ya canza mata da wasu na wutan jahannama da su ta cire gaba ɗaya ta bayar to amma ganin malaman malikiya wannan ba hujja bane dan ai gaba ɗaya ta cire ba zakkan su ta yi ba ba ta ce to alissa ba rubul ushri in bayar bane dukan su ta cire ta bada saboda haka kawai dai sadaka ne kuma akan amfani da kalmar sadaka a matsayin zakka wallahu alam to ala kulli halin fadin su da tashin su ba zai hana zakkan su ba zaka yi zakkan su a valu din su na wannan lokacin na lokacin da zaka fitar da zakka din wallahu alam wannan yana tambaya a mace ce ta yi azumi gab da shan ruwa sai ta ga jini kafin ta sha ruwa za ta raba wannan azumin na wannan ranar wallahu alam wani yana tambaya mutum wai bai je makaranta ba ya zai iya san hukuncin sallah da kuma azumi sai ya taklidi ga wani sai ya nemi malamin ya riko da shi da abin da ya faɗa masa wannan yana tambaya akan inda haɗa sallah da raba da sallah suke haɗuwa ko inda suke rabuwa gaskiya ban gane tambayan ba in yana nufin dalilan da ke sa a haɗa sallah jam'u kenan ko ko a yi ƙasru a yi raka'a biyu a sallah ruba'iyya to kamar yadda muka sani tafiya shi yake sa a yi ƙasru malamai sun yi maganganu akan tafiya din watan tafiyan da za ta sa a yi din da yawan kwanakinta da nau'inta da sauransu amma dai mu tsaya akan tafiya kawai haɗa sallah kuma shi ma tafiya yana cikin dalili ruwan sama yana cikin dalili yaƙi yana cikin dalili a tsoro ana tsoron wani abu ya faɗo wa gari ko makamantan wannan duka suna cikin dalilan da za a haɗa sallah amma wannan ba za a yi kasu ba za dai a haɗa sallah in ana zaune a gari amma za a yi su cikakkunsu magana matsalan haɗa sallah suna da suwar da yawa amma dai a taƙaice wannan shi ne ko da yake akwai hadisin Abdullahi ibn Abbasin amma dai malamai ba su aiki da shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa sallah ba wani dalili ko to wannan yana tambaya batun itikafi ina jin yana ishara menene hukuncin hana itikafi ina zaton tambayan kenan yayi maganganu da yawa sai ce menene hukuncin hanawa ina zaton to itikafi sunna ce mai karfi amma Imam Malik a wajensa ya tsananta sharuɗanta har ya kai ta kaman wani abu wanda zai wahala ya yi saboda yawan sharuɗin da ya sa a ganinsa to amma muhimmi saboda na san dalilin tambayan kowa ya san dalilin tambayan gara mu tafi kai tsaye mu amsa tambayar wato shugaba zai iya duba maslaha da mafsada wato menene maslahan abu menene cutansa idan mafsada cuta ya rinjayi maslaha idan abin ba farin labari to za a iya dakatar da shi saboda gudun wancan barnan haka kuma idan maslaha ya rinjayi mafsada za a yi saboda an amincewa wancan barnan watan abu ne wanda za a iya ijtihadi a ciki a duba a ga menene yafi zama amfani menene yafi zama cuta baka ga ai ka'idan haji regulating haji ai bid'a ne mare asali a ce sai adadi kaza za su zo daga kasa kaza adadi kaza gaba ɗaya ga adadin mutanen da za su yi ba ya da asali ai haji wajibi ne akan kowa kawai da yaji zai iya yana da karfi da lafiya yana da dan guzuri ko zai iya aiki a hanya ya kama hanya ya tafi haji ko ba haka bane to amma saboda yanzu yanda aka yi yawa idan aka ce za a bar abin haka ba regulating to zai iya zama cuta ya kai ga asarar rayuka da asarori masu yawa ga al'umma shi yasa sai aka yi regulating ko amma asalin shi ba wanda ya ce a takaita mu mutane a ce ga adadin kadai da aka yadda su zo aikin haji ba inda wannan yake da asali a cikin shari'a sai babin maslaha saboda haka babin maslaha ne kila zai sa a ce to ba za mu iya daukan itikafi saboda uzuri kaza da kaza ba kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko raya wannan sunnan don sunna ce mai karfi a raya ita wannan sunnan ta itikafi tare da iya controlling din amma idan muka kasa bayan iya kokarin mu to shi ma muka yi ijtihadin dakatarwa kila muna da uzuri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan an yi iya kokarin regulating ba iya ba Allah ya taimake mu wannan na tambaya akan a jawo hankali yanda addini to ma lokaci dai ya riga yayi yanda addini yayi umurni a bada zakka a lokaci ya riga yayi zamu bar abin da ya rage na tambayoyin zuwa gobe insha Allah sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin صلي على سيدنا محمد الملك الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين